الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن في العيد التهاني والدعوات، وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعضهم لبعض عند اللقاء: تقبل الله منا ومنك. وفي العيدين صلة الأرحام بالهدايا والعطايا والتزاور، فتبقى الإشارة إلى بعض المنكرات في الآيات التي يمارسها بعض الناس للتنبيه منها والتحذير. أولا، التشبه بالكفار في المدابس وفي العادات والتقاليد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ثانيها، تشبه الرجال بالنساء أو العكس. لا، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ثالثها، التبرج لبناتنا وأخواتنا بعد قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. رابعا، الدخول على النساء والاختلاط بهن مع قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقالوا: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ فقال: الحمو الموت. خامسا، سماع الأغاني والاحتفالات المختلطة، كل هذا مما حرمه الشرع. سادسا، اتيان مواقع الرذيلة والفواحش في أيام يكبر فيها الله سبحانه وتعالى ويذكر اسمه: واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يا أيها المسلمين، إيدي على ربشي ينا نجم ولي كولوكتي da mutane suka saba su haɗu, wanda yake maimaituwa ko dai mako-mako ko wata-wata ko shekara-shekara. Wannan ita ce kalmar idi take nufi. Idi abu ne da yake da muhimmanci a rayuwar al'umma a matsayinsu na al'umma. Abu ne da yake da wani tantano na musamman a rayuwar ƙabilu da al'ummomi na duniya. Abu ne da ake wa tanadi na musamman, irin tanadin da ya dace da yanayin mai tanadin ta fuskar tattalin arziki, wadata ko rashinta. Da yawa daga cikin mutane sukan zurfafa wajen tanade-tanade domin fuskantar ranar Idi, wajen tanadan kayan kwalliya, tufafin sawa, tanadan dangin abinci da dangin abin sha, dan farin ciki da annashawa dangane da zagayowar ranar Idi. A Idi ne ake ziyartar juna, abokanai su ziyarci abokanai, ‘yan uwa su ziyarci ‘yan uwa. A Idi ne ake bayayyar kyautuka da rabe-raben kyautuka. A Idi ne ake gaishe-gaishe da juna. A lokacin Idi ne mutane ke yalwata wa mutanen gidansu wajen abinci ko abin sha da waɗansu kyautukan da ba su saba yin su ba a kwanakin da ba na Idi ba. A cikin Idi ne alamomin farin ciki ke bayyana akan kowane titi da kowane kororo da kowane doko da kowane gida. Haka Idi yake a matsayinsa na Idi a wurin al'umma, ko da wata irin al'umma ce, ko wata al'umma tana da Idinta, wala'alla ta gaje shi a al'adance ko kuma wanda ya dace da koyarwar irin addininta, kuma takan gabatar da dangin abubuwan da muka ambata a baya. Sai dai a musulunce, domin kada alamomin farin ciki su tafi haka kawai ba tare da wani dabaibayi ko tarniki ba, ba tare da an kawo musu waɗansu ƙa'idoji ba, sai musulunci ya kawo tsarin gudanar da Idi, ya takuɗa farin cikin da ke cikin Idi da ibada, ya takuɗa kwalliya da ziyartar juna da kyautuka da ke cikin kwanakin Idi da ayyukan da'a, don kar ya zama ranar farin ciki tsantsa da gwangwadewa kadai da morewa da shakatawa, ba tare da girmama Allah ba, ba tare da da'a ga Allah ba, ba tare da biyayya a gare shi ba. Sai Idin musulunci ya ta bamban da Idin sauran addinai ta hanyar garewaya da'a da farin ciki, ibada da farin ciki, ayyukan alkhairi da farin ciki, duk a ranar kun idi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu mutanen Madina suna da waɗansu ranaku guda biyu da suke sakewa a cikinsu, su yi wasanni su shakata, sai ya tambaye su waɗanne irin ranaku ne wannan waɗanda kuka ba su fifiko a kan ragowar kwanaki. Sai suka ce, ai waɗannan kwanaki da kake gani tun lokacin jahiliya mun saba a duk lokacin da suka kewayo mukan nuna farin ciki, mu nuna annashawa, mu nuna jin daɗi game da su. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da su, kad abdalakum Allahu khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitr. Ubangiji ta'ala ya musanya muku da waɗanda suka fi su alheri, su ne ranar babbar sallah da ranar karamar sallah. Sai wannan hadisi ya nuna a sai a da can a lokacin jahiliya larabawa suna da kwanakinsu na farin ciki da kwanakinsu na ibi, ba a rushe su ba har sai da manzon Allah ya hijira zuwa Madina ya kuma nuna musu za ta san da kowace rana a matsayin idi ko ranar farin ciki, in ba waɗannan ranaku guda biyu ba su ne idin karamar sallah da idin babbar sallah, wanda Ubangiji ta'ala ya musanya mana su, ya kawo mana su a madadin ranakun da da aka gada a lokacin jahiliya. Da haka tun daga wannan lokaci sai ya zanto waɗannan ranaku guda biyu su ne kadai idi a cikin musulunci, karamar sallah da kuma babbar sallah. Sai idin da yake maimaituwa a kowane mako shi ne idin juma'a, wanda shi kuma ba a yi masa hawa, sai dai ana yin ibada ta musamman a cikin ta sallar idi, amma karamar wato sallar juma'a, amma karamar sallah da babbar sallah su ko ana aiwatar da ibada ta sallar idi da sauran ibadojin da bayanin su ya riga ya gabata a baya ko waɗanda ambatan su zai zo a nan gaba. Don haka dai waɗannan su ne ranaku na farin ciki a gare mu, mu al'ummar musulmi. Duk wata rana da ba wannan ba, ba ta cikin ranakun da aka yi mana tanadi don yi mata wani siri na musamman da kimti na musamman, in dai ba ƙaramar sallah ba, in dai ba babbar sallah ba. Ranar Kirsimeti, ranar Easter ta Monday, ranar sabuwar shekara 1st January, ranar kaza da ranar kaza, ranar hutun ma'aikata, ranar ƙananan yara, da dukkan waɗansu ranaku na haihuwar wane ko mutuwar wane, Ubangiji ta'ala bai shar'anta mana ba su zama waɗansu ranaku da suke da wani ɗanɗano na musamman a tattare da mu don gabatar da waɗansu ayyuka na musamman a cikinsu wanda suka sha bamban da abin da mutum zai aiwatar a ragowar kwanaki, sai waɗannan idi guda biyu. Saboda me? Ga abin da manzo Allah ce, qad abdalakum Allahu khairan minhuma yawm al-adha wa yawm al-fitr. Ubangiji ya musanya muku abin da ya fi so da ya fuddancan alkhairi, Ubangiji ya canja muku da abin da ya fuddancan alkhairi, su ne ranar karamar sallah da ranar babbar sallah. Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi. Karkashin wannan hadisi za mu fahimci cewa ake sanya waɗannan ranaku guda biyu kyauta ce da baiwa daga Allah da ni'ima daga gare shi da mukarramawa da aka yi wa wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma lallai su ne ranaku mafiya alkhairi domin zaɓin Allah shi ne zaɓi mafi alkhairi sama da zaɓin wani daga cikin mutane. Da haka ‘ya’yan uwa, idi a mahanga ta musulunci yana garwaye da ibadoji, yana garwaye da ayyukan da'a. Da mafiya mahimmancin abin da za a yi a ranar idi musamman gobe, abu na farko kabarbari. Tun daga lokacin da gari ya waye mutum ya aiwatar da sallar asuba, lokaci ne na kabarbari. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Ko kuma mutum ya ce Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Namiji zai yi, mace ma za ta yi, yara za su yi, manya ma za su yi, ko kana da alwala za ka yi ko ba alwala a jikinka za ka yi. Waɗannan kabarbari da su mutum zai fuskanci ranar idi. Abu na biyu, wanka tare da kwalliya da sanya turare mai ƙanshi a jikinka a wannan rana ta idi. Yin wanka da sanya tufafi masu kyau da sanya turare mustahabi ne babba. Sa'id ibn al-Musayyib, ɗaya daga cikin shugabannin tabi'ai, yake cewa sunnar idi abu ne guda uku. Na farko al-mashru' ila al-musalla, mutum ya tafi masallacin idi a ƙasa in dai ba zai gamu da wahala matsarinciya wadda ta wuce ta al'ada ba. Na biyu al-aklu qabla al-khuruj, wato ainihin mutum ya ta abinci kafin ya fita idi din, sai fa yin idin babban sallah ne. Na uku al-ihtisal, yin wanka. Wannan duk yana daga cikin abin da ake bukata a ranar idi. Ya zo daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kare da alheri, ya kasance yana sanya tufafin da suka fi kowanne kyau a cikin tattar ajiyar tufafinsa a ranar idi. Yakan zaɓi tufafin da su ne suka fi kowanne kyau ya yi amfani da su a ranar idi. Ya tabbata cikin sahih Bukhari, Umar al-Khattab ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga wata riga da na gani kayatacciya, me zai hana ka mallake ta dan ka rinka sa ta a ranar idi ko juma'a, kuma dan ka rinka sa ta wajen tarbar baki manyan mutane idan sun zo maka? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce, hada libasu man la salata lahu, wannan tufafin wanda ba ya da rabo ne a lahira. Malamai suka ce manzon Allah ba wai ya rushe shawarar Umar bin Khattab bane, a'a, ita wannan rigar ce dan an yi tufafi na al-harir wanda an haramta wa mazaje sanya shi. Shi yasa manzon Allah ya ce ita wannan rigar da ka gani tufafin wadanda ba su da rabo a lahira. Amma yin ado din a ranar idi ko a ranar juma'a ko dan tarihar baki da manyan baki da za su kawo maka ziyara ko gidanka ko ofishinka, wannan sunna ne. Don haka manzon Allah bai fi gyaran Umar bin Khattab akan wannan ba, ya fi gyaransa ne kawai akan nau'in tufafin da yake na haramun wanda yawa manzon Allah ya tara da shi. Don haka dai ranar idi rana ce ta kwalliya, rana ce ta ado da mutum zai fita fita kyakkyawa. Daga nan gurin abu na uku, tafiya masallaci a ƙasa. Masallaci an ambace da suna al-musalla saboda al-musalla ana buƙatar ya zama a bayan gari ne. Manzon Allah bai hau doki ya tafi masallaci ba, sai ya tafi a ƙasa tare da cewa yana da iko ya ce a kawo masa taguwarsa ko dokinsa ya hau. Sai wannan ya nuna tafiya a ƙasa sallar idi ɗin mustahabi ne, haka ake so. Amma in ka tafi a mota ko a mashin ko a keke, baka saba wa Allah ba. Amma wanda ya tafi a ƙasa ya yi koyi da manzon Allah, kuma yana da lada na musamman cikin wannan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai fa in tsakanin inda kake da inda masallacin idi ne akwai tazara, ko ba kai kaɗai za ka tafi ba, za ka tafi da yara, to kar ka ce wahalar da za ka ɗauka wa kanka, matan ka ma dole su ɗauka su bi ka a ƙasa, ko ‘ya’yan ka ma dole su ɗauka su bi ka a ƙasa, ko kuma in za ka sha wahala sama da ta al’ada kai ma ka ce dole sai ka tafi a ƙasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Amma in kana kusa inda ba za ka wahala da yawa ba, to sai ka yi ƙoƙarin raya wannan sunna ta manzon Allah, shi ne ka tafi masallaci wato ainihin a ƙasa. Wannan haka ake bukata, kuma sunna ce cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma wajen wannan tafiya, wajen wannan fita zuwa masallacin idi, ya shafi maza, ya shafi mata, ya shafi yara, ya shafi manya. Umma Afiya, Allah ta kare ta a gare ta, take cewa manzon Allah ya umarce mu mu fita a ranar karamar sallah da ranar babbar sallah zuwa masallacin idi. Masu aure da marasa fi, da ‘yan mata da zawarawa da kowa da kowa, hatta waɗanda suke cikin kwanakinsu na al’ada za su fita idi, sai dai idan sun je ba za su yi sallah ba. Amma an ce su fita don su dace da alkhairin wannan rana, kuma su dace da addu’a, su dace da sauraron huduba da faɗakarwa da suke ciki, da addu’ar da liman zai yi a wannan wuri su ma su shafe su. Sai Umma Afiya ta ce da manzon Allah, mukan so mu fita, ko wata tana son ta fita, amma ba ta da doguwar riga jilbab irin wanda za ta sauka ƙasa ta rufe har ƙafarta. Yaya za ta yi? Kila tana da simar da zai rufe kanta ya rufe kirjinta, amma riga doguwa ko zanin da za ta sassauta ya sauka ƙasa ya rufe ƙafarta ba ta da shi. Yaya za ta yi? Za ta fita haka ko babu shi? Sai manzon Allah ya ce da ita, duk wadda ba ta da doguwar riga wadatacciya da za ta sa a matsayin hijabi su je sallah, ‘yar uwarta ta ara mata ta fita da shi. ‘Yar uwarta ta ara mata ta fita da shi. Litulbisa ukhtuha min jilbabiha, ita ‘yar uwarta da take da rarar tufafi ta ara mata aran hijabi, ta ara mata aran simari. Wato sai wannan ya nuna fitar ado da kwalliya ya shafi maza ne kadai, amma mata za su fita ne cikin fita ta hijabi, cikin natsuwa, cikin tufafi wadatattu da za su rufe ko ina a jikinsu in ban da kewayen fuska da kafin hannunsu kadai. wannan abu na uku kenan. Abu na hudu dangane da idi, hukuncin sallar idi. Sallar idi bisa ga zance mafi inganci wajibi ce. Waɗansu malaman sun ce sunna mai ƙarfi, amma zance mafi inganci wajibi ce. Dalilan da suke nuna wajibi, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi kokarin faɗakarwa, yace na farko taruwan da ake a idi ya tsara taruwar juma'a, to juma'a ko wajibi ce, ya kamata idi ma ta zama wajibi. Na biyu, idan juma'a ta haɗu da idi a rana ɗaya, manzon Allah ya nuna cewa wajibcin sallar juma'ar ya faɗi ga wanda ya je idi, amma wanda bai sami idin ba wajibi ne ya je juma'a. Wanda ko ya je idin, to ba dole bane sai ya je juma'a, zai iya zamansa a gida ya yi sallar azhar. To babu yanda za a yi mustahabbi ta rushe wajibi, sai dai wajibi ya sauke wajibi dan uwansa, wajibi ya wajibi wajibi dan uwansa. Wannan shine fiqhun Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Da haka zance mafi inganci ya yi wa musulmi sallar idi wajibi. Abin nufi, idan ka ki zuwa da gangan, kika ki zuwa da gangan ba tare da guduri karɓaɓɓe ba a shari'a, to mutum ya sabawa Allah, mutum ya sabawa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma duk da cewa idan idi ya haɗu da juma'a, sallar juma'a ta faɗi, an ce shi limami lalle ya je ya sallar juma'a, saboda ya bayar da dama ga waɗanda ba su sami idi ba su je su sallace ta a tare. Amma ba don ta zama wajibi akan kowa da kowa ba a irin wannan rana. Abu na biyar, lokacin sallar idi. Lokacin sallar idi yana farawa ne daga lokacin da rana ta hudu ƙwallon ta ya fito fili kowa ya gan shi, har ya zuwa lokacin da za ta tashi tsakiya, don lokacin sallar idi. Abin nufi, ƙarfe takwas, ƙarfe takwas da rabi har zuwa ƙarfe sha ɗaya da rabi har zuwa sha biyu, duk lokaci ne da sallar idi. Lokacin ta baya cudewa sai in rana ta yi zawali ta bar tsakiya, sannan lokacin idi ya wuce. A take ne idan mutum ya sallaci idi a kowane ɗaya daga cikin waɗannan awanni da ke tsakanin ketowar rana zuwa takewar ta tsakiya, to ya yi sallar idi a lokacin da shari'a ta ce yi. Abu na shida cikin hukunce-hukunce, sallar idi ana yin ta ne a bayan gari, ba a yin ta a cikin gari. Ko da ta idi yana bayan gari, sai gari ya haɓaka ya girmama, idi ya dawo tsakiyar gari, to sunna anan ita ce a sake wa idin matsuguni a kai shi bayan gari. Mutane su taka su je inda yake su sallaci idi, manzon Allah bai taɓa sallar idi a cikin gari ba, kuma haka ya kamata ya yi a dukkan garurukan musulmi. To amma idan mutane suka yi sallar idi a cikin gari, irin yadda muke a yanzu, waɗansu su yi sallar idi a filin idi na kofar mata, waɗansu su yi a masallacin jami'ar Bayero, waɗansu su yi a masallacin idi na Bukka Mubarak, waɗansu su yi a waɗansu wurare, wanda hakikanin gaskiya waɗannan wurare sai sun dawo tsakiyar gari. Ba a cewa sallar idin da aka yi a wannan wuri ba ta yi ba, ta yi kuma ana sa ta zama karɓaɓɓiya, Allah ya ba da lada a kai ranar tashin kiyama. Amma da za a zakuɗa idi ɗin daga inda yake koma bayan gari, to da ya fi dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Haka aka fi so a yi idan hali ya bayar. Sannan abu na bakwai, ya yi uwa musulmi, sallar idi ana yin ta ne ba tare da iƙama ba, ba tare da kiran sallah ba, ba a yin wata nafila kafin ta, ba a yin nafila bayan ta. Lokacin da mutum ya fito daga gida cikin ado da kwalliyarsa yana kabar bari har masallaci, idan ya je ya yi kokarin shiga ta hunga ba, ko mai bi mata ko mai bi mata, idan ya zauna kabar bari zai ci gaba da yi har ya zuwa lokacin da limami zai fito. Waɗannan kabar bari mutum zai yi su ne shi kadai ba tare da wani ba, kada wani ya tsaya ta karkace wani. Ba a farawa tare, ba a yin abin da ake kira at-takbirul jama'i. At-takbirul jama'i bid'a ne. Mutane su rinka rerawa suna Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar wa lillahi alhamd tare da juna, bid'a ne. Sannan wani ya rinka yi sauran jama'a suna amsawa, shi ya yi da sautinsa, su kuma su ansa gaba daya, shi ma bid'a ne. Abin da yake sunna shi ne ka yi naka kai kadai, in yana wani kadai kowa ya nashi shi kadai, wanda ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ko da za ku ga waɗansu riwayoyi da aka ce Abdullahi da Umar yana bin kasuwanni, ko ya rinka leƙawa rumfuna a cikin Mina yana yin kabar bari har sai mutane sun yi ci gaba, ba wai yana bayarwa ba ne suna ansawa. A'a, mutane sun shiga da suna zaune a tentinsu a Mina, ko suna rumfunansu na kasuwa sun yi shiru sun shiga da kabar bari, to sai ya je ya leƙa, ya yi kabbara, ya yi kabbara, ya yi kabbara, amfanin yi don ya tunatar da su. in kowa ya cigaba da yi sai ya tafi, sai ya je rumfar da ita ma an shagala sai ya yi, idan ya tunatar musu suka yi sai ya cigaba, ba wai yana yi bane yana rerawa suna rerawa, dukkan wanda ya fahimci haka to ya fahimci abin da ba daidai ba cikin ruwayoyin da suka tabbatar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da haka mutum zai ta kabarbari shi kadai har ya zuwa lokacin da liman zai fito. Idan liman ya fito za a sallaci wannan sallah raka'a biyu, raka'a ta farko bayan kabbara za a yi kabbarori guda bakwai. Waɗansu malaman suka ce kabbarori guda shida. Waɗannan kabbarori guda bakwai tsakanin kowace kabbara da 'yar uwarta za a yi shiru ba tare da an karanta komai ba, domin babu abin da aka ruwaito cewa manzon Allah ya ce ko ya ce a ce a tsakanin kowace kabbara da 'yar uwarta. Sunna ɗin shi ne a yi shiru. Waɗansu daga cikin magabata suka ce idan aka yi kabbara ɗin to za ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kafin wata kabbara din. Amma wannan bai tabbata daga cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba. Dan haka sunna din shine ayi shiru kamar da al-allama ibn al-qayyim ya tabbatar. Bayan kammala wannan kabarbari liman zai karanta fatiha da sabbihi isma rabbikal a'la a cikin raka'a farko. A ta biyu idan an tafi bayan kabbarar tagowa an miƙe tsaye za a yi kabarbari guda biyar, ana yin shiru tsakanin kowace kabbara da 'yar uwarta. Bayan kammalawa liman zai karanta fatiha, zai karanta hal ataka hadisu zakiya. Wannan haka ya tabbata cikin sahihu Muslim manzon Allah na yi. A wani lokacin kuma fatiha da qaf wal qur'an al majid a raka'a ta farko, fatiha da iqtirabati sa'at wa yashaqqa al qamar a raka'a ta biyu. Idan liman ya ɗauki wannan tayi, in ya ɗauki wannan yayi, in ma ya ɗauki waɗansu surorin da ba wannan ba dan sun fi masa saukin karantawa sama da waɗannan, shi ma kuma yayi ba za a ce ya saba ba. Amma koyi da manzon Allah shi ya fi komai alkhairi a cikin rayuwar mutum. Waɗannan kabarbari da za a yi, in ma bakwai a raka'a farko da biyar a raka'a ta biyu, dukkaninsu ba a ɗaga hannu a cikinsu. Wannan shi ne zancen da ya fi inganci cikin bincikan malamai. Za ka daga hannu ne ka ji a kabbaran har ma ta buɗe sallah Allahu akbar, daga nan sai ka ɗora hannun dama a kan na hagu a kan ƙirjinka, sauran kabarbarin ba maganan ɗaga hannu. Ko da yake waɗansu malamai sun ce a ɗaga, amma babu wani hadisi da ya nuna annabi ya ɗaga hannu a wajen. Don haka zance mafi inganci ba a ɗaga hannu sai a takbiratul ihram kaɗai. Haka za a yi wannan sallah a bisa ga wannan sufa har a kammala a yi sallama. Bayan an yi sallama to daga nan sai abu na gaba liman zai tafi hutuba, wanda shi ne abu na takwas. Halartar hutuba bayan ka halarci sallar idi mustahabi ne ba wajibi ba ne. Idan mutum ya halarci hutuba yana da alkhairi mai yawa. Idan da aka yi sallah ya nannaɗe darduma sai ya tafi sa gida, ba ka cewa ya saba wa Allah, bai saba ma Allah ba. Dan manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yake inna nafsu, ya jama'a za mu yi hutuba bayan ya kammala sallar idi kenan. Inna nafsu, ya jama'a za mu yi hutuba. ومن أحب أن يجلس في الخطبة فليجلس. وندي كيسن يزونا يجي خطبة يزونا. ومن أحب أن يذهب فليذهب. وندي كيسو يتفي يتفيرها. حكما دعنا فرأيتي أما موزامي خطبة. وندي كوزي زونا تلزونا. وندي كوزي تفيتو ينفي. أنا إذن كاتي تتفيه دغما دلتيني كاي كتفولي. سيدي كتي إذن متنياته هم يسابوا بأما زمايا فالخير. دومن بعد يندنا أتيقى من الله ناسي. A ce da barin manzon Allah da tsayawa tare da manzon Allah hukuncin su daya. In ka fahimta da gargajin wannan kalma ta manzon Allah, yo ai wannan magana su cewa inna nafsu, mu kan zamu tsaya yin huduba, ka riga ka rushe fahimtar ka. A ce tsayawar ka saurari huduba ya fi a ce ka tafi, ko da yake in ka tafi ba laifi kai ba ko ba ka saba ma Allah ba. Wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito shi. Abu na tara, ƴaƴan uwa musulmi dukkan wanda sallar idi ta kubuce masa ya je masallaci an riga an yi sallama, to ya halatta ya yi ta ko shi kadai ko tare da jama'a ƴan uwansa. Lokacin da mutum ya tashi zai sallaci idin sa shi kadai, ta kuma ce masa a masallaci raka'a nawa zai yi? Waɗansu malamai suka ce raka'a hudu, amma zance mafi inganci zai yi ta da raka'a biyu a adadin yadda ta kuma ce masa, shi ma haka zai yi lokacin da ta kuma ce masa. Imam al-Bukhari ya yi babu cikin littafinsa, yace babun idza fatahu al-eid salla raka'atayn, babun idza fatahu al-eid yusalli raka'atayn. Salli raka'ataini babin da yake magana akan cewa idan sallar idi ta kubcewa mutum zai sallar idi ne raka'a biyu shi kadai, ma'ana ba raka'a hudu ba kamar da wasu malamai suka ce. akai kai ta kamar Imam al-Bukhari na nuna cewa ni abinda na zaba shine ayi sallah raka'a biyu dan shine ki dacewa kuma ya kawo asar daga cikin asar wato na Afa ibn Abi Rabah sayyid al-Tabi'in cewa shi ma fa tawassa kenan duk wanda idi ta kubuce masa zai yi sallar idin ne raka'a biyu ba kutuba abu da goma daga cikin hukunce-hukunce na wannan rana ya yan uwa musulmi idan mutum ya tashi dawowa daga idi an so ya dawo ta wani kwararren da ba shi ya bugu lokacin da zai tafi ta wata hanyar da ba ita bai ba a lokacin tafiya don kowane titi ya samu taron masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane titi ya samu kaso da rabanka na kabar bari a wannan rana ta idi sannan abu na goma ta daya ya yan uwa musulmi ranar idi rana ce ta tahani'a yi wa juna barka da sallah yi wa juna fatan alkhairi da addu'o'i na alkhairi sahabban manzon Allah idan sun gama da juna kowanne ya kace da dan uwansa taqabbalallahu minna wa minka taqabbalallahu minna wa minka Allah ya karba mana Allah ya karba mana Allah ya karbi kyawawan ayyukan da kun gaisa wa da barka da sallah Allah ya karbi kyawawan ayyukan mu Allah ya karbi kyawawan ayyukan mu to wannan duk abu ne wanda ya dace a irin wannan ranaku da idi yayin uwa musulmi waɗannan kabarbari ba sa karewa da ranar idi kadai za a yi su a ranar idi kuma a siffa iri biyu kuma yadda na gabatar tun mako biyu so gabata siffa ta farko in ba dai mutum ya takaita a bayan salloli na farilla duk lokacin da aka kammala sallar farilla liman zai waɗannan kabarbari mamuma za su yi kowa zai yi kuma za a yi a ɗaga murya har masallaci ya ruɗe da kabarbari kowa na yi ba mai sauraron na wani kowa na yin nashi shi kadai a karan kansa wato bayan kowace sallar farilla siffa ta biyu shine mutum na iya yanka ko da lokacin ba lokacin sallah bane a wannan ranaku na idi zai yi ranar 11 da 12 da 13 duk zai yi wannan kabarbari lokacin kabarbari baya karewa sai lokacin da rana ta fadi a yini na 13 ga wata wato bayan sallah da kwana 3 waɗannan kwanaki guda 3 haɗe da sallah ranar sallah ya zama 4 ranaku ne na yanka mutum na iya yanka dabba a cikin sannan ranaku ne na kabarbari sannan ranaku ne na tibita ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah kwanaki ne na ci da sha da kuma ambaton Allah da annabawa da juna cikin abin da ya dace da shari'a wasa da juna tsokanar juna kakaci yin waɗansu ababai na fara'a wanda su fita ba daga cikin ladubban da shari'ar musulunci ta tanada duk waɗannan ababan yi ne a waɗannan kwanaki masu ɗumbin albarka ya yi wa musulmi idi idan ya zo kamar yadda bayan Allah na gari suke taranci da kinsi da shiri na musamman don aiwatar da ibadoji to waɗansu kuma sukan tari idi don saba ma ubangiji don kangare wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikinsa irin waɗannan mutane a hirdonsu suke yayi saban Allah a lokaci mafi daraja suke yayi sabawa Allah a lokacin da Allah ya fi kaunar ayyukan alkhairi a ciki su kuma su zo su aiwatar da mummunan aiki lalle suke yayi haka daga cikin ayyukan sabo da muke yi ko muke bari a yi ko muke tsira ido suna faruwa a gidajenmu da unguwanninmu da garurrukanmu shiga mai yin kama da shigar kafirai galibin mu sukan yi wa ƴaƴansu tsinci wanda ya dace da shiga irin ta kafirai yarinya da ɗan ƙaramin siket da yar ƙaramin riga kanta babu ɗan kwali an taje gashin kanta ko an ɗaure shi an tura shi gefe guda an makala wata ƴar fulawa a jiki ko wani tsumma a jiki iska na kaɗa shi wannan al'ada ce ta arna ko kuma wata doguwar riga farakal irin ta ƴan coci wanda hannayen a waje amma kuma rigar har tana jan kasa tana kare sawun mai ita wannan al'ada ce ta ƴan coci ko a sai wa yara ƙananan kaya da za su yi zanzaro su tsuke ba tare da riga harcin da wando ba waɗanda suka dace da shigar addini dukkan waɗannan al'adu ne na kafirai bai dace mu yi ba manzo Allah ya mun tafi bi qaumin fa huwa minhum wanda duk yake mace ce na da wasu mutane za a tashi shi cikin suranin tafin kiyama na biyu kamance ce ne da maza da mata ko mata su yi kama da maza su yi kamance ce da mata shi da mutum ya yi shiga wanda ta dace da ya mace ka ga mutum ya daura sarka haramun ne daura sarka ko ya sanya zobe na zinari haramun ne zoben zinari ga ɗan namiji ko mutum ya sanya dan kwali abin nan wato dan kunne cikin samari wannan haramun ne ko ita mace ta yi shiga irin ta ɗan namiji wando irin na maza ba irin na mata ba ya mace a ce ku ci sa riga irin ta maza ba irin ta mata ba a ce ya mace ku ci sa duka waɗannan haramun ne manzo Allah ya la'ana Allah al-mutashabbihin min ar-rijali bin-nisa wal-mutashabbihat min an-nisa bir-rijal Allah ya dine wa maza da suke kama da mata, kuma ya tsine wa mata yadda suke kokarin sai sun yi kamanceceniya da maza. Da haka sai mu shiga tayyibu. Abu na uku, tabarruji shine bayyanar da ado da bayyanar da tsareti da ƴan mata suke baligan ƴan mata ko waɗanda suke dab da shekarun balaga. Yarinya ƴar shekara 9, yarinya ƴar shekara 10, akwai yiwuwar ta balaga ko tana kusa da balaga. Dole tana cikin shigar da tana cikin shekarun da in ta wuce namiji na iya kallon ta sau biyu, kallo na farko ba da niyya ba, kallo na biyu da ya ga wace ce ko me dai sufofin da ke da hankali a jikinta. To duk yadda kake wannan shekaru ba ki halarta ta bayyana komai a jikinta lokacin da za ta fitar da gida, sai in kewayen fuskar ta ne safin hannu, hatta fuska waɗansu malamai sun nuna wajibcin rufewa saboda dawo fitinarsa. Waɗansu malamai kuma suka ce ba wajibi ba ne ba, amma ya rufe jiki gaba ɗayansa wajibi ne in ban da fuska ɗin da kewaye da safin hannu. To kaga yarka ta bayyana da gashin kanta, wuyanta na waje, ga ƙauri, ga ɗinki an yi ya matse ta, ga wani take da yankakke, hatta ƙaurinta da cinyarta suna bayyana, kuma kana gani yarka baliga, yar shekara 15, yar shekara 17, 19, yar shekara 20, ta sa kaya ya ɗame ta. Hatta shafin kamfe da ta sa a jikinta ana gani a jikin zanta, wannan karshen rashin mutunci kenan, karshen abin da ake kira al-mujahara bil ma'asi, fito na fito da ayyukan saban Allah a kwanakin da suka fi kowanne daraja. Manzo Allah ya ce kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun, dukkan al'ummata ana sa ran su samu rangwame da afuwar Ubangiji sai waɗanda suke fito na fito da saban Ubangiji a fili. Waɗanda za su sabawa Allah sai sun bayyana saban a fili, kowa ya gani. Illar da ke ciki shine suna yi kuma suna koyawa a yi, sun sunnanta mummunan sunna kuma sun sa mutane su bi su akan haka. Da haka duk mutumin da yasa baliga ta fita akan haka, ko kanwarsa yana da iko, ko yarsa, ko kanwar mahaifiyarsa, ko wata tashi zai iya faɗakarwa, bai faɗakar ba ya yi tarayya da yake cikin laifi. Amma idan ya hana ita ce ciki zai, shi ya riga ya tsira har a gaban Allah. Idan ya hana ta fita, sai ta fita da hijabi, amma da wata yar jika da kayan fitsara, ko da ta je cikin ɗan uwanta da ƙawayenta sai ka cire hijabin ta kudin da ne, sai in za ta dawo gida ta dawo maka da shi irin yadda waɗansu ƴan matan suke yi. To wannan sai ka riga ka fita a gaban Allah, ita ce Allah zai ƙona da wuta a ranar tashin kiyama. Allah ya ce da matan annabi wanda su ne mafifitan mata, wa karna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula, kar ku yi fita cikin ado da kwalliya irin yadda matan jahiliyyar farko suke fita cikin ado da kwalliya. Da haka wajibinmu ne mu hana ƴaƴanmu shiga irin wannan tsaraifi ta bayyana jiki, ta nuna adon tsoka, ta nuna kyan gashi, ta nuna wacce ta yi gyaran gashi, wacce ta yi kaza, ta nuna irin kitsan da wacce ta yi, ko irin kunshin da wacce ta yi. Wallahi wannan duk abin da zai jawo wa mutum saban, zai jawo wa mutum fushin Allah a matsayinsa na magidanci wanda yana da iko ya hana iyalinsa kuma bai hana ba. Sannan abu na hudu, shakuɗuwar maza da mata. Wannan yakan faru a wurare na shakatawa galibi, a gidajen wasanni, a gidajen kallace-kallace kamar gandun daji da sauran wurare da mutane ke zuwa don a haɗu tsakanin ƴan maza da ƴan mata. Akwai wurare ma da waɗanda suka tanada don irin wannan, imma don ranar Idi ko kuma don wuciya, a je a shakuɗu maza da mata. Wanda suke son ɗaki za a ba su ɗaki, wanda fili kawai suke so ga fili nan su biya tiket ɗin shiga. Shi duk tsarin da za su yi, su zauna a bakin ruwa ya rungume ka, su rungume shi, su ɗauki hoto ya kisin ɗinta, sai kisin ɗin shi ya ba ta lemon ta, ta ba shi ta, ya ba ta kek, ta ba shi kek. Mutane kawai sun zama arna da sunayen musulmi ba tare da sun farga ba, da ka gan su a hotonsu arna amma da sunayen musulmi. Ya kamata mu tsoraci Ubangiji. Kamanceceniya da arna a fili, Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah ya ce ita take zo, ita take jan mutum zuwa ga kamanceceniya da shi a ƙore. Kamanceceniyar fili ita ce wajen magana, wajen ci, wajen sha, wajen shiga. Ita take gadar da kamanceceniyar ƙore, wato kamanceceniyar aƙida da addini. Duk wanda ke koyi da arna a fili, to da sannu-sannu zai zo ya koyi da shi hatta a baɗininsa, wato a cikin zuciyarsa, ya ƙudure aƙida irin taki, tunani irin naki, mahanga irin taki, ya rinka analysis na al'amuran da suke faruwa a mahanga da arna suke analysis irin ta. Da haka ya kamata mu shiga taimu, mu tsare ƴaƴanmu, mu tsare kannanmu, ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijar alaiha mala'ikatu ghilaz shidad la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sannan yana daga cikin abinda ake sabawa Allah da shi a kwanakin Idi, kaɗe-kaɗe da raye-raye, kaɗe-kaɗe da raye-raye a gidajen kaɗe-kaɗen da gidajen raye-rayen. wani lokacin ba a kwanaki gini da za ka ji ana tallace-tallace, shahararren mawaƙin nan na kaza, shahararren mai gurgi kaza, shahararren mai gada iri kaza, shahararren Rabi'a wance za ta yi wasa aure kaza, shahararren ɗan wasan kwaikwayo wane zai fi tsara da rikin mutunci aure kaza. Idan yana maganganu jama'a suna dariya, yana saban Allah ko ya kafirci kuma a yi dariya, a tafa a ranar da Ubangiji Ta'ala yake buƙatar girmama shi, a ranar da Allah yake ambata yake son kiran sunansa, a ranar da Ubangiji Ta'ala yake son ƙara matsawa kusa da shi, a wannan lokacin kake sa kanka ta tanga ƙarfi tsakaninka da Allah, kake sanya shinge tsakaninka da rahamar Allah, tsakaninka da gidan aljannarsa. Kaɗe-kaɗe da wake-wake da raye-raye haramun ne, haramun ne, haramun ne da nassin hadisi cikin Sahihul Bukhari. Manzo Allah ce waɗansu al'umma za su zo cikin al'ummata yastahilluna al-hira wal-harir wal-khamra wal-ma'asi, za su yi kokarin halatta al-hira tuna, za su yi kokarin halatta al-harir sanya tufafi da al-harir na siliki wanda aka haramta shawa, wal-khamra wal-ma'asi za su yi kokarin halatta giya, za su yi kokarin halatta kaɗe-kaɗe da wake-wake, waɗannan haramun ne. An halatta kiɗa garwaye da waƙa ga mata kadai a lokuta guda biyu, mata kadai banda na miji, su ma matan a lokuta guda biyu kadai banda na uku. Lokaci na farko rana ta sallah, mata su haɗu su kadai a inda ba wani namiji, su yi kiɗa da waƙa. Hadisi ya nuna haka cikin Sahihul Bukhari. A lokacin bikin wance, mata su haɗu su kadai a gidan amarya ko gidan iyayenta kafin a ɗauko ta, su yi kiɗa da waƙa su kadai ba namiji ko ɗaya a tsakankanin su a ranar bikin kadai. Hadisi ya tabbatar da haka cikin Sahihul Bukhari. Banda waɗannan ranaku guda biyu, shi kan namiji ko a ina ne ko ranar Idi bai halatta namiji ya kiɗa ba, bai halatta namiji ya waƙa ba. Yin kiɗa da waƙa a wurin ɗan namiji kamancece ne da ƙyamace ne cikin abin da aka halatta mata ita kadai a waɗannan lokuta guda biyu. Dukkan wanda ya halatta wa ɗan namiji kiɗa, to ya faɗaɗa wannan hadisin ne, ya mayar da shi bakan danko, ya yi masa roba da zai iya dayuwa kamar tufurin. Hadisin kuma a tsokeke a wuri guda. Sannan kuma wanda ya ruwan nan muni da lafiya.